Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu rarrun ma'ajin buɗe Niger kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na Bureau Africa take a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Dalol. Sai kuma Alpha Radio kuma si a Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com. Masu rarrun mu assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu madani ne Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Safina ta sada so dangi da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin cikin shirin za ku ji cewa wasu ƴan kungiyoyin fararen hula sun mamaye headquarters rundunar ƴan sandan Najeriya a Abuja har ma suka nemi shugaban ƴan sandan Najeriya yayin murabus kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana duk wasu abubuwa da ke ci muku tuwa kwariya lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1 202 205 2655 sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga kasar Kamaru amma kafin mu kai ga labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sabuwar zababban majalisar tarayya ta kasar Pakistan a yau Juma'a ta zabi Imran Khan a matsayin sabon prime minister kasar wanda wannan shine karo na biyu da ake musayar ragaman mulki cikin nasara daga wata zababbiyar gwamnatin demokradiya zuwa wata a cikin tarihin siyasar kasar na shekaru 70 wanda a da yake cike da takaddama da juye-juyen mulkin soja. Dan wasan kwallon cricket da ya rikide kuma siyasa Khan dan shekara 65 kuma shugaban jam'iyyar Pakistan Tehrik-e-Insaf ya samu kuri'u 176 daga cikin kuri'u 272 da aka kada a majalisar zattaswar. Abokin hamayyar Khan na jam'iyyar Pakistan Muslim League PML Shahbaz Sharif wanda ya samu kuri'u 96 kanan tsohon prime minister da aka taba zabe so uku ne a kasar ta Pakistan wato Nawaz Sharif wanda kuma aka yanke mu hukuncin daurin watanni 10 a watan da ya wuce bayan da aka same shi da laifin cin hanci da rashawa wasu giggan tsofaffin shugabannin hukumomin tsaro 12 na Amurka sun yi wa shugaban Amurka Donald Trump taron dangi suna la'antar shi kan matakin da ya dauka na soke alfarmar sanin asirran kasa da ya cire wa tsohon shugaban hukumar CIA John Brennan shekaran jiya Laraba a cikin sanarwar da suka bada jiya Alhamis mai dauke da sa hannayen tsofaffin jigogin tsaron kasar da suka hada da tsofaffin shugabannin ita kanta CIA guda 6 da wasu tsofaffin mataimakan shugabannin CIA guda 5 da kuma wani tsohon shugaban hukumar tsaro ta kasa sun ce matakin da shugaba Trump ya dauka akan Brennan da kuma barazanar daukan makamancin matakin da yake akan wasu tsofaffin jami'ai baya da wata alaka da zancen kowa ya cancanta ya samu masaniya game da asirran kasa illa kawai magana ce ta shafi ƴancin fadar albarkacin baki a can wani gefen kuma wani komandan sojan ruwa na Amurka da ya jagoranci sojan da suka je suka kashe tsohon madugun kungiyar Al-Qaida Osama bin Laden ya fito fili yana nema shi ma shugaba Trump ya soke tasa alfarmar ta sanin asirin kasar a wasikar da ya aika wa shugaba Trump wacce aka wallafa a jaridar Washington Post Admiral Retire William McRaven ya ce raba shi da wannan alfarmar zai kasance kamar wata karramawa ce da za a yi mishi. A halin yanzu kuma ma'aikatar tsaron Amurka ta ba da sanarwar cewa an dage shirin da ake na gudanar da gagarumin faretin sojan nan da shugaban na Amurka Donald Trump ya buƙaci a shirya har aƙalla zuwa shekara mai zuwa. Wani kakakin ma'aikatar ta Pentagon mai suna Colonel Robert Manning ya faɗa jiya Alhamis cewa a da mun so shirya wannan faretin ne a rangwame ga watan Nuwambar wannan shekara ta 2018 amma yanzu mun dakatar da shi sai shekara mai zuwa ta 2019 mu gani ko zai yiwu jinkirta faretin na zuwa ne a daidai lokacin da kafofin watsa labaran ke bada rahotannin cewa makudan kudaden da faretin zai laƙume sun tashi daga dala miliyan 12 zuwa dala miliyan 92 na Amurka. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. ƴan sandan kasar Isra'ila sun yi wa Prime Minister kasar Benjamin Netanyahu tambayoyi a binciken da suke yi na zargin da ake mishi na cin hanci da rashawa. ƴan sandan sun isa gidansa a safiyar yau Juma'a inda masu zanga-zanga har sun fara bore akan Prime Minister suna dauke da katuwar tuta wadda aka rubuta minista mai aikata laifuka. An yi wa Netanyahu tambayoyi ne akan ko ya goyi bayan dokokin da suka ba kamfanin sadarwa na Bezeq wasu damarmaki a musayar wallafa labaransa da matarsa a shafukan watsa labarai na kamfanin. Daman dai ƴan sandan sun zargi Netanyahu da aikata wasu ƙarin laifuffuka biyu na cin hanci da rashawa. Prime Minister dai ya musanta aikata kowane irin laifi inda ya watsar da zargi-zargen akan yarfan ƴan jarida. Kasar Afghanistan na zargin asibitoci a makwabciyar ta Pakistan akan ansar da kuma ba mayakan Taliban waɗanda suka ji ciwo magani a sanadin raunukan da suka samu a cikin fadace-fadacen da suka gudana kwanan nan a garin Ghazni dake kudu maso gabashin kasar ta Afghanistan. Haka kuma shugaba Ashraf Ghani a yayin da yake jawabi a wani taron jami'ai, malamai da mazauna garin na Ghazni a yau wato a ranar yau Juma'a ya kara da cewa mayakan sun fito ne daga bangaren iyakar Pakistan don shiga cikin fadan. Gani ya ziyarci garin kwanaki kadan bayan da mayakan Afghan tare da goyen bayan sojan Amurka na sama suka fitar da ƴan tawaye daga garin na Ghazni. Gani ya tabbatar da cewa babban hafsan sojan Pakistan General Kamar Javed Bajwa ya bashi tabbacin cewa ba za a kyale fadace-fadacen kan iyakoki su ci gaba da faruwa ba.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan Washington DC. Madalla, wasu ƴan kungiyoyin fararen hula sun mamaye headquarter rundunar ƴan sandan Najeriya inda suka nemi sai shugaban ƴan sandan Najeriya yayi murabus bisa kamun wani ɗan jarida da aka yi a ƙasar. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
There is injustice in this country that assaults on Nigeria's democracy. The Nigeria police force is not defending the Nigeria.
Comrade Adebayo Rafael, na wata kungiyar fararen hula a Najeriya kenan. Da dazu-dazun nan suka mamaye headquarter ƴan sandan Najeriya suna zanga-zangar lumana don matsa lambar dole sai an sako ɗan jaridan nan Mr. Samuel Ogundipe da ke aiki da kamfanin Premium Times. Da ƴan sandan Najeriya suka kame bayan da ya wallafa rahoton da su feta jiran ƴan sandan Najeriya ya mika wa mukaddashin shugaban kasa Farfesa Yemi Osinbajo dangane da badakalar rufe majalisar tarayyar Najeriya da jami'an DSS suka yi a ƴan kwanakin nan. ƴan kungiyar fararen hular sun nuna rashin jin daɗin su bisa kamun ludayin shugaban ƴan sandan Najeriya inda suka ce yana wa demokradiyya karan tsaye kuma suka nemi da lalle ya sauka daga kan mukaminsa. Ita ma kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta AEID a cikin wata sanarwa da ta aikowa sashen Hausa na muryar Amurka ta nemi shugaban ƴan sandan Najeriya ya gaggauta sauka daga kan mukaminsa. Amma kakakin shugaban ƴan sandan Najeriya Bala Ibrahim ya ce waɗannan kungiyoyin fararen hula na ɓata lokacinsu ne kuma su feta jidarin ƴan sandan Najeriya ba zai yi murabus ba.
Idan wani ya ce saboda wannan feta jiran na 'yan sanda ya rizani to kamata ya ce shi ma mai rikon kujerar shugaban kasa ya sauka domin daga hanyoyi biyu za a iya samun wannan bayani takarda ce tsakanin ofishin feta jiran na 'yan sanda da kuma mataimakin shugaban kasa ko kuma shugaban kasa mai riko ɗayan biyu ne aka samu wannan bayani ko kuma wannan labari daga wajensa in suna maganan wannan ya rizani to sai kuma su ce shi ma wancan ya rizani saboda har yanzu ba a san daga ina wannan takardar take ba.
Lokacin da muke dab da kammala wannan rahoto mun samu tabbacin cewar ƴan sandan Najeriya sun sako shi wannan ɗan jarida Samuel Ogundipe kuma duk kokarin da muka yi don jin tabakinsa abin bai nasara ba. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kuma da Allah a gaida Hassan Mai na kaina. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Babu wani maudu'i da muka sa a yau saboda haka za ku iya kira ku faɗa mana duk abubuwan da kuke so. Lambar mu ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Kafin mu kai ga ɗaukan wayoyinku a shakata da wannan.
Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa. Ilimi gwadabin haurewa, hanyar kullewa. Mu nemi ilimi gwadabin alɗorewa, mu nemi ilimi alfaharin kowa. Ilimi don kowa, ilimi ilimi waya na shiwa
wanda bai gani ma na hangowa
hasken da ko ina shi ke yallawa
wanda bai gani ma na hangowa
wanda bai gani na fuskantowa shin tani ya zarci fadowa a wane duhun dare gun su fantawa ke adam batu kul hafuna wa a ciki da gaskiya waya hujewa wata tuwa ta zo ci bon barewa
ne ma ilimi sutar sanyawa
kai na zuciya shi ke hallakarwa
ne ma ilimi sutar sanyawa
mini tsoron mai kowa
nema ilimi suturar sanyawa
tsoron buwa ya sutura ce mai hiyarwa aiki da hankali hanyar rabulewa aiki da ra'ayi dallashe kwakwalwa komai tsawon dare za shi wa arewa komai tsawon gari sai an yi iskewa aha
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
to madalla mun samu kiran mu na farko daga Kaduna wane ne aka layi da Kaduna
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam ya suna malamin.
Sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria.
Alhaji Musa muna sauraron ka mai zaka ce mana a yau?
So alhamdulillah yau dai mu za mu yi kira ga talakan Nigeria ko kuma ƴan Nigeria. Ka kodi yau sai duk irin san da kake shugaba idan ba ka da wani register a hannunka to ba ka da wani uzuri kuma magana da mutane ce ta magana a kara a tsara ana ta karawa sai shekara za a tsara ba wani ba zai je wannan register ba da haka ne muke kira ga al'ummar zuru ya kamata su duba wannan dan takara da su Muhammad Salisu da ke so dan Juma PA to wannan ya kamata gaskiya sai da shi tura shi domin
to Alhaji Musa Garo mun gode kwarai da gaske to mun gode Alhaji Musa da wannan shawara da ka bayar kuma da fatan kowa zai je register zabe to mun sami kira da kwara wani ne da kwara
hello mai magana Ahmad Ali daga Elorin Kwara
mallam Ahmad dan kashe radion ka sai mu fi jin ka sosai
ok na kashi
yawa to me azuciyan ka yau
ne ra'ayina ina wato fata ne da kuma addu'a da shugaba Buhari Allah kara mai lafiya Allah kuma ya bashi ikon tafiyar Najeriya gaba daya wani da yin zuwa kuma Allah ubangiji ya bashi nasara akai
to mallam Abdul mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka bari mu koma Kaduna wani ne akan layi da Kaduna
Assalamu alaikum VOA, sunana engineer Dan Juma, mai gidan video daga nan kasuwar magani karamar hukumar Kajuru jihar Kaduna.
To engineer Dan Juma, muna sauraron ka, me zaka ba mu a yau, wace gudunmuwa kake da ita ga wannan shiri?
Wato ina so in bada ainihin gudunmuwa ne musamman akan mu talakawa, yadda ainihin yan siyasa a halin yanzu tun da kakar zabe ya shigo, ake so a dinga faman gwara kawuna mu wajen ainihin yin kamfe tare da ainihin muzanta juna. Muna kira ga talakawa su tsaya su karkada kunnuwansu da kyau, su duba mutanen da suka yi wa al'umma aiki ko kuma suka jawo ma talakawansu abubuwan alkhairi, to a tsaya a zaɓe su, ba wai a dinga mana ainihin roman kunne ko kuma a dinga faɗa mana maganganun da ba su ba ne. Kaɗan daga cikin gudunmawa kenan, Ubangiji Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari kuma ya yi mana jagora. Na gode daga injina Dan Juma, mai gidan bidiyo kasuwar magani karamar hukumar Kajuru jihar Kaduna Najeriya. Na gode.
To Malam Dan Juma, mun gode kwarai da gaske da wannan kiran naka. To har yanzu dai muna Kaduna, wane ne akan layi daga Kaduna?
To Sarfilu, barka da lasariya.
Yawa, barka dai. Ya sunan malamin?
Sunana kamar da kullum Murtala ne, ina kiran hukuma daga garin Gasa Kaduna tare da Dariya.
To Malam Murtala, fili gare ka.
Wannan gaskiya ne Sharfil. To abin da ke tafe da ni wannan yau Juma'a nan shine cewa abun yana ta bamu mamaki. Wai har yanzu ɗan siyasan mu shine har yanzu dai suna siyasan Ubangida. Yanzu a gaban mutum yana son takara, me hukun zogun mu talaka, kungiyoyin talaka mu muke da ƙuri'a nan, mu za mu zaɓe su. Su dinga bin mu, kungiyoyin talaka suna zuwa suna ziyarta mu, amma ya ga suna zuwa ko na ko ota Ogun sai wai suna kama kafa da wasu manya wanda lokacin su ya wuce. Amma duk
to Malam Murtala, menene tasirin yin siyasar Ubangida? Har yanzu tana ci ne ko kuma
ai wannan illa ne yana gaya ma ai talaka mun fahimci cewa ashe mu ba mu sun ma mun zabe su ko zan ga dole iyayen gidan su ne. Shi sa kan ba su fito mu ba su ƙuri'a a Sharfili.
Wato yanzu ba
dinga zuwa suna samun mu su gana da mu za su dogara da mu da Allah ba Ubangida ba, amma suna ga haka zai kai su da nasara to su gaba da yi, da fatan za su tashi lafiya.
To mun gode Malam Murtala, bari mu je Yobe. Wane ne akan layi daga Yobe?
Assalamu alaikum, sunana ba nan ya kuwa daga Damasru jihar Yobe tare da Najeriya.
To malam, muna sauraron ka.
To da farko gaskiya alhamdulillahi abin da yake son kira da al'ummar Najeriya, gaskiya mu talakawa abubuwan da muke so mutane mai sunna fa ba san mu suke ba, sai mu ji abubuwan da suke dan bukatun kansu. Sai abubuwan da shugaban Muhammadu Buhari ya sai kawo na shugaban kasa, to su ba so suke ba, sai da abubuwan da suke yi sai su ga dole.
Me yasa kace ba sa kaunar ba san talakawa suke ba?
Yawwa, da sabida haka muna son mutane su waye, kuma ya kamata mu kwanta da hankalinmu, sabida idan suka dawo mu san duk wanda ya muna aiki wa zaɓe, duk wanda bai muna aiki ba ya kamata mu dawo da shi gida mu nisa.
To mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Kogi, wani ne akan layi da Kogi?
Da Dauda kuke magana daga Kogi.
To malam Dauda, muna sauraron ka, menene gudunmuwa ka?
Yawwa, kullum ina cikin neman ku, kullum sai yau Allah ya bani sa'an ku.
To alhamdulillah, yau gashi ka same
ni. To kuna malgudi akan me ne ake maudu'i
a yau? Zaka iya faɗin duk ra'ayin da kake son ka faɗa, babu wani maudu'i da muke sawa.
Ra'ayin mu dai, mu a ra'ayin mu talakawa, ko da an fito batun wannan katin zabe, don Allah, don Annabi, mu san waye ne shugabanni na gari. Sannan kuma a wannan magana da muke magana, muna nan a bayan babu Buhari, ko ana ruwa ko ana raya, insha Allah.
To Malam Dauda, mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka. Bari mu je Kebbi. Wani ne yayi daga Kebbi?
Kana magana da Abdullahi Gobi, mai rahini mazaunin Jega.
To Malam Abdullahi, muna sauraron ka, menene ra'ayinka a yau?
To wani maudu'i ne ake magana, ko mutum ina iya faɗin zaɓi ne?
A yau Juma'a babu wani maudu'i da muke sawa, mukan ba ku lokaci ku fito ku faɗi duk wani zaɓi. Kamar alal misali, baka samu damar kira ba jiya ko shekaran jiya, zaka iya zuwa ka faɗi ra'ayinka da kake da shi.
To ni dai ra'ayina, ina kira daga talakawa mu na Najeriya. Don Allah da Annabi, idan lokacin zaɓe ya yi, su tsaya su yi zaɓi na gari, kuma kar su yarda a tura su suna rigingimu da junansu. Duk wanda ya je da bayani sun sa su ɗebi wanda ya mutalaka aiki na gari su zaɓe shi.
To Malam Abdullahi, to mun gode kwarai da gaske Malam Abdullahi da wannan gudunmawa da ka faɗa ka bayar. To bari mu je Jigawa. Wane ne aka layi daga Jigawa?
Assalamu alaikum, sunana Yusuf Babanga Jami Trader Ringin daga jihar Jigawa.
To mallam Yusuf,
maganar da zan yi kamar game da cece kuce da ƴan siyasa suke game da canjin sheka da ake yawan yi. To ni abin da nake so musamman in ga yawa ƴan siyasa musamman kuma ƴan APC. Ainihin kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba wa kowa dama ya addinin da yake so ko kuma ya siyasar da yake so. Dan haka in mutum ya koma siyasa daga wata ya koma wata, bai kamata a ce zama abin zagi da cin mutunci ba, domin ita siyasa ba ta da ainihin wato abokin san gaba na dindindin, kuma ba ta da ainihin abokin tafiya na dindindin. Don haka ina fatan masu irin wannan hali za su daina zagin ainihin waɗanda suka canja heka, domin siyasa ba addini ba ce, kowa yana da damar da zai canja jam'iyya daga wancan ya koma waccan. Wannan dama ce aka ba wa duk wani ɗan Najeriya. Don haka ina fata masu zagin masu canja heka su sani cewa wannan ba daidai ba ne, kowa yana da damar da zai koma jam'iyyar da ya ga dama yake so. Mai magana Yusuf Babanga Jami Trader Ringin daga jihar Jigawa, Najeriya.
To mallam Yusuf, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka da ka bugo ka bayar. To bari mu koma Kaduna. Wane ne akan layi daga Kaduna?
Suleiman Madaci, karamar hukumar Kauru.
To kace Suleiman Madaci? Malam Suleiman, kana tare da mu? To da alamu dai wannan karan na nunin cewar layin Malam Suleiman ya goce. To layukan mu yanzu haka buɗe suke, za ku iya kira ko bayyana mana duk ra'ayoyin da suke zukatan ku. Kada a manta dai, a yau babu wannan takamaiman maudu'i da muka sa muke fari akai, saboda haka layukan mu a buɗe suke. Kada kuma a manta lambar mu ita ce alamar tarawa 1-202-205-655. To yanzu mun sami kira, wane ne ke kira kuma daga ina ake kira?
Hello, daga Jigawa ne.
Daga Jigawa, ya sunan malamin daga Jigawa?
Kana da magana da Malam Yawo Irmiya.
Malam Yawo, muna sauraron ka. To menene ra'ayinka a yau?
Wato ra'ayina a yau ba wani ra'ayi nake da shi ba, saboda ina neman da wani lokaci ba na samu.
To alhamdulillah, yau gashi ka same mu. To alhamdulillah,
saboda haka ina fatan alheri.
To mun gode kwarai da gaske, mun gode da wannan kira naka da kai, kuma alhamdulillah mun jira idan ka same mu. To masu da kuma ɗagawayen kamar ka ƙarshen ɗagawayen mu a yau, sai kuma ranar Litinin idan Allah ya kai mu, za mu sake buɗe layukan mu, ba ku dama domin ku kira ku bayyana mana ayyukanku. Mun gode. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, agogon mu na cewa ƙarfe 5:07. Yanzu kuma sai
wasanni a taƙaice.
Makon da ya gabata ne sabon kocin ƙwallon ƙafa na ƙasar jamhuriyar Cameroon, Clarence Ejidop, ya rantaba hannu a kan takardun kwantiragi na shekaru huɗu da zai kwashe a ƙasar, yana horas da masu takale don club ɗin Indomitable Lions. Amma an kwashe sama da awowi biyar. Ejidop da jagororin hukumar ƙwallon ƙafa na Finkafot da ministan wasanni da motsa jiki na ƙasar jamhuriyar Cameroon, Ismaila Bidinkwai, suka yi suna tattaunawa kafin su amince da ƙa'idojin sabon kocin. Malam Sa'adu Zakari yana daga cikin wasan ya idanu a kan sha'anin ƙwallon ƙafa na ƙasar ta jamhuriyar Cameroon.
A alhaƙiƙa dai, Clarence Ejidop ya yi sayin kwantiragi na shekaru hudu daga ciki zai ba wa Cameroon kofin Afrika, bayan haka na kuma ya wato ba wa Cameroon damar tafiya kofin duniya a Qatar a 2022 insha Allah. Bayan haka nan da kawai wato sun fara tattaunawa, sun ɗauki lokaci da dama kusan hawa hudu haka ana ta tattaunawa, amma sun wato samu yarjejeniya tsakanin su. Menene wato bukatar din shi coaching da zai horas da 'yan wasa? Ya saka musu ka'idoji da dama. Da farko ya ce a ba shi dama, bai so ana saka masa ido a cikin aikin shi, da yake ya samu labari abin da ake yi. Kamar idan ana son, idan kamar shushu magabanni suna da kowane daga cikinsu, zai iya ce yana da akwai ɗan wasan nan da yake so a saka a cikin wato ya kira ba tare da son gamsa ba, ya ce shi ba ya son wannan. Na biyu kuma ya ce musu ya zama da cewa shi a aikin da zai yi ba ya so a wato duk abin da ya tambaya ya kasance akwai, suka yarda masa. Bayan haka nan kuma ya ce a ba shi damar kiran wasu wadanda ainihin suka ce su tafi ritaya, kamar Nicolas Kulu da shi Chipo Mutin, wanda yaji ya tattauna da su bayan hannan yaji ya tattauna da su bai da sakamakon tattaunawan ba
ba ba shi wata dama da zai dinga zuwa ganin wasan cikin gida da ake yi a kasar Kamaruba domin zabo zaratan ɗan wasa
haka
na cike gurbi
haka ya mala wal madalla da ka tunatar da ni ina daga ciki saboda da farko zai kasance a Kamaruba wato anan zai zauna da shi da mataimakin sa particular duk wato jihohin Kamaru zai zagaye zai tattauna da malaman masu horar da wannan wato club din saboda kuma yayin da wasa zai soma ko tai a kullu lokaci da yana kasance yana na wato wannan filin kollon kafa don ya gani da idon don wasa ya ga ma Kamaru cewa bai zai mai da hankali a masu wasa kasashen waje ba annan Kamaru saboda ya samu labari domin kafin ya zo ya fara turo masu sa ido sun bashi sakamakon wato sa'in suka yi cewa da akwai shahararru ƴan wasa alam da su za a yi ba kaman da ba
Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru to yanzu kuma sai shari muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka kamar da alƙawarin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ƙara saka wasu jere-jeren takunkumi da ke da alaƙa da lamarin nukiliya akan gwamnatin ƙasar Iran wanda ake kira cikakkun matakan haɗin gwiwa bayan da gwamnatin ƙasar Amurka ta janye kanta daga cikin wannan jere-jeren a watan Mayu da ya gabata bayan cikar wa'adin kwanaki 90 da ta ɗibar kanta kan batun takunkumin sun fara aiki a ranar 7 ga watan Agusta da ya haɗa da haramtawa ƙasar Iran sayen kuɗaɗen Amurka sayar da motoci da ta ƙerawa a Amurka da kuma saye da sayarwa da kuɗin ƙasar Iran wato riyal dukkan takunkumin da da alaka da nukiliya da ƙasar Amurka ta kakkaba har ma waɗanda suka shafi harkokin makamashin ƙasar Iran da kuma hulɗa da cibiyoyin kuɗi da ƙasashen waje suke gudanarwa da babban bankin ƙasar Iran za a sake kakkaba su a ranar 5 ga watan Nuwamba mai zuwa na shekarar 2018 a cikin wata rubutaccen sanarwa shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce Amurka ta kudure aniyar sake kakkaba dukkanin takunkumin kuma za mu iya aiki da ƙasashe da ke da hulɗar kasuwanci da ƙasar Iran domin ganin an kiyaye su daidai kam jama'a da kuma kamfanoni da suka kiyaye daina hulɗa da ƙasar Iran za su fuskanci bala'i Shugaban Donald Trump ya yi maraba da shawarar da kamfanonin ƙasa da ƙasa da dama na ficewa daga kasuwannin Iran kuma ya ƙara da cewa ƙasashen da dama sun ce za su daina sayan man fetur na ƙasar Iran ya ce muna kira ga duk ƙasashen duniya su dauki waɗannan matakan domin aikawa gwamnatin ƙasar Iran saƙo ya ƙara da cewa suna da zaɓi ko su tsaya da barazanar da suke wa al'ummar duniya da ƙalubale ko kuma su shigo a kasuwannin duniya domin damawa da su ko kuma su ci gaba akan mummunan hanyar da za ta sa a maida ƙasar saniyar ware a fannin tattalin arziki Jami'an kasar Amurka sun ce kudaden shigar da Iran take samu saboda sassaucin takunkumin karkashin yarjejeniyar nuclear an yi amfani da shi wajen wanzar da ta'addanci da kuma ta da zaune tsaye daga ƙasar Syria zuwa Yemen da Gaza da kuma wasu yankuna a maimakon amfani da su wajen inganta rayuwar al'ummar ƙasar Iran. A cikin wani jawabin sa shugaban Trump ya jaddada cewa yayin da Amurka za ta ci gaba da matsawa gwamnatin ƙasar Iran lamba ta fannin tattalin arziki da nufin ganin ta daina take-takenta masu cutarwa ya ce a shirye yake ya kulla yarjejeniya da za ta kawo ƙarshe ga waɗannan ayyukan asha da ya hada da ayyukan kera makamai masu linzami da kuma taimakon da take baiwa masu ayyukan ta'addanci banda haka kuma shugaba Trump ya jaddada ci gaba da goyon bayan al'ummar ƙasar Iran waɗanda su ne magadan arzikin ƙasar Iran na zahiri kuma su ne manufofin gwamnatin ƙasar suke kwara ya ce muna begen ganin lokacin da al'ummar ƙasar Iran da dukkan mutanen da ke yankin za su ci gaba tare cikin kwanciyar hankali da tsaro da zaman lafiya shari muri Amurka kenan na yau da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka
to ma da la'a gai sheka to yanzu kuma za mu koma ga safinati domin ta ba mu labarai amma wannan karan a takaice
Babban majalisar tarayya ta kasar Pakistan a yau Juma'a ta zabi Imran Khan a matsayin sabon prime minister kasar. Wasu giggan tsofaffin shugabannin hukumomin tsaro 12 na Amurka sun yi wa shugaban Amurka Donald Trump taron dangi. A halin yanzu kuma ma'aikatar tsaron Amurka ta bada sanarwar cewa an dage shirin da ake yi na gudanar da gagarumin faretin sojan nan da shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci a shirya har akalla zuwa shekara mai zuwa.
To madalla a gaishe ki to masu rawar da wani maka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku tusa daga cikin abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin
Safinatu Sodangi
da ta yi gabatar da shirin da kuma injiniyan mu na yau da ma Daniel wanda ya bada umarni ni Sarfilu Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum